بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمكي مغانا mun shiga dalar litinin daidai da daren 15 ga watan al-Muharram hijirana da shekara 1435 daidai da 17 ga watan November shekara ta 2013. Wannan shine cassette mai lamba G daga cikin jeren giyar kasusuwa na share fage da shimfiɗa karatun sharhus sunna, wato wannan shine karatu na 7. Lamba kasar din kuma mun yi mishi lamba da cewa G. Idan jama'ar musulmi su manta ba, mun sanya karatun littafin sharhus sunna wallafar al-Imam al-Baghawi sakamakon amfani da muke so mu yi da littafin wajen karantar da al'umma alheran da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da su, wanda wannan hamshakin malami al-Hafiz al-Baghawi ya tattara mana a cikin wannan kantamin littafi nashi. Sakamakon gina wannan makaranta tamu ta Darul Hadisi Salafiya, wadda ita kuma babban manufarta ita ce karantar da mutane Al-Qur'ani da Sunna, da kuma dawo da su zuwa ga nazari da karatun Al-Qur'ani da Sunna da aiki da Al-Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa. Hakanan kuma kokarin tace wa mutane addini daga gurbacewa da ya samu kansa a halin yi rufe wundan nan daga gurbacewa da ya samu kansa a halin yi dangane da ainihin hadisan ƙarya da fatoyi marasa inganci marasa dalili. Insha Allahu ta'ala, kamar yadda jama'a suka sani, mun ci kusan rabi ko mu ce 1/3 na wannan share fage da muke yi, wanda ciki mun bayyana wane ne al-Imam al-Baghawi, menene littafin shi, da bayanan da muka dauko daga manyan masana su Malam Shu'aib al-Arnaut da kuma Malam Zuhair al-Shawish a cikin share fage da suka yi wa wannan littafi mai albarka. A yanzu daga cikin abubuwan da zan koma in karasa ta bangare na shine bayani dangane da wajibcin bin sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Sai dai ayi mini hakuri, waɗannan bayanan zan kai matuƙa wajen takaita su ƙwarai da gaske. Ita dai sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajibi ne a bita, wajibi a yi aiki da ita, wajibi kuma a karance ta, kuma wajibi a san ilimin da ke da alaƙa da ita, wanda shine ilimin hadisi da kuma ilimin sunna. Darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tabbatacciya ce. Annabi yana da rai ko kuma bayan rayuwar shi, dan haka duk abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta annabi ya karantar da mutane, wajibi ne mutane su bi, wajibi ne mutane su mai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine babbar baiwa da Allah madaukakin sarki ya aiko musu, kuma su ci moriyar wannan baiwa. Allah ya ce laqad mannallahu alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حقيقة الله يسومو مني ديمس بيوا يأيكمس دمنزو محمد صلى الله عليه وسلم دقيتكنس ينا كرنتامس آيوين الله ينا تركيس دقشركة yana tsarkake su daga munafinci da kafirci, yana tsarkake su daga bid'a da karerai da duk wata tarka-tarka ta jahiliya, yana kuma karantar da su littafin Allah da sunnonin shi. Ko da ike waɗannan mutane kafin bayyana manzon Allah a cikin mabayyaniyar bata suke, ashe wannan yana daga cikin siffar da awa annabi sai an tsarkake mutane daga ainihin shirka da kafirci da duk wata barna, sai an karantar da su Al-Qur'ani da Sunna, sannan kuma kada a fitar da rai duk yadda suka kai matuƙa gabata a karantar da su za su jaru. Duk batan da kuke ganin duniya tana ciki a yau jama'a, ba ta kaifa kafin zuwan annabi ba, kai saboda baka san jahiliya bane shi yasa kake ganin anya wannan magana da su Albani suke fadi za su yi nasara kuwa a ce wai ai wa'azi kawai wa'azi zai gyara mutane abi a harbe su kawai mana sauran su ji tsoro dole su bi wallahi za su gyaru harbe wannan da duka da zagi da ashariya da barna zai kara likita al'amari shi yasa kaga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wa'azi yake yi karantawa yake kira yake hakuri yake roƙon Allah yake isgilanci suke bakar magana suke har sun taba fadawa Allah wata magana wadda tafi kowace zafi daga cikin abin da kafirai suka yi wa Allah wa iz qalu allahumma in kana adha'u wal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adhabin alim suka je suka taru suka kewaye Ka'aba kamar za su roki Allah sai suka ce ya Allah wannan Qur'ani in ya tabbata daga gare ka yake to mun kafirce kai mana ruwan kwarankwata wannan Ka'aba suka je kamar waliyai kamar limamai kamar masu roƙon ruwa suka daga hannu suna cewa in ya tabbata kai ka saukar to mun kafirce ai mana ruwan kwarankwata amma sai Allah ya kwantar da hankali yace wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihi wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da su ba tunda kana da rai Allah ba zai azabtar da su ba tunda akwai masu istighfari akwai masu addu'a akwai masu roƙon Allah duk kafircin su Allah ba zai halakar da su saboda haka kai dan uwa musulmi karkaci da zuci dan kaga bata yayi yawa kace wa'azi ba zai amfani ba mun taba zuwa Maiduguri wata shekara yau kusan shekara 15 da ta wuce muka je masallacin Indimi inda Malam Ja'far yake musu tafsiri muka samu wani dattijon malami cikin almajiran Abubakar Mahmud Gumi dadadde a cikin jama'atu Nasrul Islam sai yace wallahi suna zuwa wa'azi 1970s wata ran sai suka da suka ce Malam Abubakar Gumi sun daina zuwa malam yace me yasa suka ce to mutane ba sa shiriwa ana ta diban kudi a je a kashe a sha wahala a kashe kudin mai a yi wahala mutane ba sa ji kara fata suke sai malam yace a ai kuna sauke nauyi ne da Allah ya dora muku sannan ku dubi mutanen nan me yiwuwa rashin yin wa'azi irin naku shi ya kai suka bata to yanzu in kuna yi to ƴaƴan su in suka tashi ba za su bata ba kun ji jawabin manyan masana Allah sadatu awliya illahi jama'a mun fahimta wannan abin haka ne kar ku ce mutane sun bata ba za ku yi musu wa'azi ba kar ku ce tunda sun bata a tashi a karkashe su a hallaka su a kona ku yi wa'azi amma ku fara gyara zuciyar ku ya zama da nufin Allah kuke Allah zai amshi aikin ku wannan ayar abinda take ishara wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin annabi ya bayyana yana karanta musu qur'ani da hadisi yana wa'azi ba sa jin dadi yana cewa a bar kaza ayi kaza Allah madaukakin sarki ya ishara wa'azin zai yi amfani ko da yake da a cikin bata suke haka ne na gaya muku in ka karanta al-adab al-arabi zaka samu wani balaraban ya shekara 40 yana shan giya bai yadda ta sake shi ba in ya shaye ta til yaji bacci zai kwantar da shi sai aje tulu guda kusa da shi yana farkawa sai ya sace kwankwada ma'ana ba zai yadda sam ya watsake ba amma wa'azin annabi ya gyara su da taimakon Allah saboda haka biyayyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa'azi da wa'azin manzon Allah yana shiryar da mutane to kun ga manzon Allah babbar baiwa ce shi yasa Allah ya ce laqad mannallahu 'alal mu'minina Allah yawo mu'minai baiwa Allah mun gode Allah a kare mu da albarkatuwa da wannan baiwa wajen sanin sunnar annabinka Allah ka kare mu da kaunar manzanka da kaunar sunnar shi da jajircewa akan kaunar shi da kaunar sunnar shi jama'a wannan aya kenan a wani wuri kuma Allah madaukakin sarki cewa yake yi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah ya rantsa da kanshi yace mutane kabbas da imani har sai sun saka kai ne mai hukunci a tsakanin rikicin su, sannan kuma ba za su yi jayayya maka ba, ba za su yi maka taurin kai ba, su sallama maka duk abin da ka hukunta. Dan haka jama'a, bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan ayoyi da makamantan su wajibi ne. Hadisi ya tabbata cikin musnadul Imam Ahmad da sunan Tirmidhi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur. Manzon Allah ya ce ku rike sunnata, ku rike sunnonin halifofi na waɗanda suke a baya na shiryayyu ne masu shiryarwa, ku rike waɗannan sunnoni da fikokin ku gam, kuma ku guji duk abubuwan da aka kirkiro. Saboda haka babu ja, bin sunna wajibi ne. To ana son a san sunna a karance ta, sannan a zauna a karantar da ita, kuma a yi haƙuri. Ina fata an gane. Kuma a rinka roƙon Allah, a rinka yi wa mutane fatan alheri. Kar ka ɗauka don Allah ya sanar da kai sunna ka samu tsari na dindindin ba za ka iya ɓata ba, ka rinka kana roƙon Allah maɗaukakin sarki. Allah ya tabbatar da digadiganmu akan gaskiya da sunna da shari'a da hasken da Allah ya kawo mana daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa'annan magana ta ta gaba da nake so in karfafa ita ce, ita wannan sunna jama'a ba mazhaban wani bace shi kadai banda sauran jama'a. Duk musulmi wanda yake kaunar Allah, yake kaunar manzon Allah, to ya bi manzon Allah din. Allah yace kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. In dai kuna son Allah, to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah zai so ku, Allah madaukakin sarki zai gafarta muku zunubanku. Saboda haka ita sunna ta musulmi ce, ba ta ɗan izala bace su kadai. Kai musulmi ne to ko ka kira kanka ɗan izala ko baka kira ɗan izala ba, ko ka ce ɗan salafiya ko baka ce ɗan salafiya ba, madalla kai dai musulmi ne to ka bi sunna. Ko da ka ji kai ba ɗan izala bane, kai ba ɗan salafiya bane, amma an ce maka manzon Allah ya ce, sai ka ce sallallahu alaihi wasallam mun yadda. Shikenan, ko ka kira kanka ko baka kira kanka ba, yanzu kai mabiyin manzon Allah ne. So kiran kai ahlus sunna, kiran kai dan salafiya, kiran kai dan izala ba nan take ba, ba giringirin bate mai. Ma'ana ka kira kanka baka aiki da sunna, makaryaci ne kai. Baka kira kanka ba kana aiki da sunna, kai ahlus sunna ne har a wurin Allah. A ƙarƙashin haka aiki da sunna shine mafi girman abu. To sa'annan kada wani ya aiki da sunna a nemi kawo rudani cewa ya kawo mazhaban wani. Idan abu ya tabbata a sunna to ya fi karfin a danganta shi ga wani. Ku saurari dan hodiyo yau fiye da shekara 200 ya rubuta wannan littafin da ke hannuna, Hidayatu Tullabi ila Tariqi Sawab. Sardauna ya fara fito da wannan littafi 1964 aka buga shi. Sardauna ya fara fito da littafin 1964, shekara biyu kafin ainihin a kashe shi. Yasa aka buga wannan littafi, Hidayatu Tullabi ila Tariqi Sawabi, gashinan lil abdil faqiri ila rahmati rabbihi Uthman ibn Muhammad ibn Uthman al-Ma'ruf ibn Fodi rahimahullahu amin. Dan hodiyo ya rubuta littafin. Dan hodiyo yace wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala Muhammadin sayyidil mursalin. Amma ba'du. Dan hodiyo bayan yayi godiya ga Allah, yayi salati ya sallamewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace to bayan haka, fa hadha kitabu hidayatu tullabi ila tariqi sawab, ga littafin da ke shiryar da dalibai zuwa ga hanyar daidai. Auda'atu fihi asharata ashiya. Dan hodiyo yace abubuwa goma na tara maka a ciki ya kai dalibin ilimi. Awwaluha, dan hodiyo yace na farko, anna jami'a ma ja'a an ash-shari'i alayhi as-salatu was-salamu la yusamma madhhaban li ahadin. Duk abin da yazo daga manzon Allah ba a kiran shi mazhaban wani. Saboda haka in dai manzon Allah yayi, to ka a ce mazhaban wani. Don in aka ce mazhaban wani, an baka dama kenan ka ce a yoni ma kuma gatawa ai amma kai ka isa a ce maka wannan manzon Allah ya ce ka ce to ai ni ma ga abin da nace kai asuwa amma ka gan haka ce wannan mazhabar wani ce to an nemi ai wasan kura ne da maganar kuma an nemi alala ta maganar hadha da'abul mubtadi'a wannan dabi'ar yan bid'a ce in aka kawo musu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai su ce to ai mu malikawa ne ya za ku kawo mana mazhaba ahmadu dan hanbali ya za ku kawo mana mazhaba ishaqa dan rawiya ya za ku kawo mana mazhaba shafi'i mu malikawa ne ma'ana ya kawar daga maganar daga inda ake yin ta yanzu ba maganar maliki da shafi'i bace yanzu ana maganar manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma haramun ne in aka ce manzon Allah ya ce maka cewa na ya ce saboda Tirmidhi ya ruwaito hadisi sahihi wata rana sahabi Abdullahi dan Umar yana wa'azi sai ya ce manzon Allah ya ce aje ayi aikin hajji amma ayi tamattu'i sai wani ya ce wa Abdullahi dan Umar amma babanka Umar shi kuma yana umarni ne da a rinka yin ifradi sai Abdullahi dan Umar ya ce magana manzon Allah zaka bi ko ta ubana sai mutumin ya ga tashin hankali game da Ibnu Umar sai ya ce a'a karamaka Allah zan bi magana manzon Allah ne amma duk da haka Ibnu Umar ya riga ya dauki zafi sai ya ce fita ka bani wuri ya wartake shi daga cikin masallacin ya kore shi dan me zaka dagwalgwala mana atmosphere yanayin maka gurbata shin aka ce manzon Allah ya ce waye kuma Umar kuma Umar din nan kai ka san shi waye a musulunci kuma Umar din nan kai ka san shi waye a wurin Abdullahi dan Umar mahaifin shi ne malamin shi ne sahabin manzon Allah ne amma aka ce manzon Allah ya ce to duk wani mai daraja kuma kaf to kar a kawo maganar shi in ba haka ba to ana nuna rashin darajar shi ce ma domin shi ya isa ya magana ya muqabalanci manzon Allah bai isa ba saboda haka dan hodiyo ya ce in aka ce hadisi shari'a sunna to wannan ba a kiran shi mazhaba kowa dan hodiyo yake cewa bal huwa shari'atu sunan wannan abin da ya tabbata a hadisi shari'a yajibu al'amalu biha ala kulli mutadayyinin bil islam duk wanda yake bin addinin musulunci to dole ne ya bi saboda yanzu maganar manzon Allah ce kai baka kaunar manzon Allah me yasa za a ce maka manzon Allah ya ce sai a nemi wasa da hankali sai a ce a yo amma wannan maganar ai Imam Shafi'i ne yayi ta sai a ce ƙarya kake wannan manzon Allah ne eh to amma ai kuma Imam Shafi'i ya bada fatawa irin wannan sai a ce kan a haifi Imam Shafi'i akwai wannan magana ko babu akwai ta to ayi ta saboda manzon Allah ya fade ta amma kokarin wasa da hankalin mutane ne ana ce maka manzon Allah ya ce kana cewa ai ra'ayin Shafi'i ne wannan ra'ayin Abu Hanifa ta ne wannan ra'ayin Imam Wana ne ai wannan mazhabar Suwana ne saboda haka musulmi kar ku yadda ai muku wayau a raba ku da addinin manzon Allah a raba ku da fatawar manzon Allah da sunan cewa wai wannan ra'ayin Wana ne a'a tunda manzon Allah ya fadi dan hodiyo yace shari'ar musulunci ce wayajibu ijabatu da'awa kulli man da'a ilaihi kuma duk wanda ya kira ka dole ka amsa mai dan dariqa ne dan izala ne dan shi'a ne kowa ne kai ko iblis ne bayyana a garin ku in ya kawo hadisi in dai an san na manzon Allah ne wajibi abi saboda Abu Huraira an nada shi shine shugaban committee tara zakka yazo ya ga an sace zakka ya tsaya yana jira can sai ga wata giwa ta taho sai ta rikida sai ta zama tsoho sai tsoho kuma kawai yana taba bango sai ya bace sai can ga tsoho ya fito da kwando guda cike da hatsi Abu Huraira sai cikwala shi kaji maza kaji maza kai yanzu ka ga wata fatalwa ta taho ta rikida ta zama kura ta zama balbela ta sace maka yadi shadda ba gudu zakai ba amma Abu Huraira sai rimbace shi sai tsohon nan yace kai hakuri ga tsufa ga iyali sun mun yawa ga ni talaka amma bazan kuma ba bazan dawo ba sai yace shikenan je ka yana zuwa wurin annabi sai annabi yace Abu Huraira ina mutumin nan da ka kama Abu Huraira ya jo ni sabon karatu kuma ai manzon Allah ka sani ma yo Allah ya gaya mishi ba shine manzon Allah ba sai ya ce wallahi yayi kukan talauci da iyali na sakai sai ya ce zai dawo Abu Huraira yace tunda Annabi yace zai dawo sai na tabbata zai dawo sai na je na tsaya. Can sai gashi ya dawo ya riki da giwa ya koma mutum ya fito ya sake sata na sake cin kwalish. Yace ya sake min alƙawari na je Annabi yace min zai dawo yace rana ta uku na tsaya. To ina dan kashi sai nace yau kam abinda zai hana kai ka wuri manzon Allah ban ganshi ba. Sai yace saurara bari in baka wata addu'a a cikin littafin ku in ka lazimce ta da safi har yamma da ni da irin ya ba za su zo ba har safi har ka yace gata ita ce ayatul kursi sahabbai kuma suna son alheri sai dauko ayatul kursi dama akwai ta amma wannan falalace bai sani ba sai zo ya gaya wa Annabi sai Annabi yace sadaqaka wa huwa kafubun gaskiya ya faɗa maka sai dai shi makaryaci ne. To kada kiyayyarka da kake wa ƴan izala ta sa su ce maka Annabi ya ce ka ce ƙarya ne. Kada kiyayyar da kake wa ƴan dariƙa ta sa su ce Annabi ya ce ka ce ƙarya ne. Naka ce Annabi ya ce yanzu kuma ba magana dariƙa, ba magana izala, ba magana salafiya, ba magana kungiya, ba magana demokuraɗiyya, yanzu kowa sai dawo cikin taitayin shi. Domin idza qala al-hazan fasaddiquha fa innal ilma ma qala al-hazan. Idan waɗanda suka isa su jawabi suka isa suka yi to magana ta ƙare. Annabi ya isa ya faɗa. Jama'a kun fahimta da kyau? Saboda haka dan hodiyo yace duk wanda ya kira ka kai aiki da sunna to wannan yanzu kuma babu magana san zuciya sai ka ce mallam Allah ya saka maka da alheri. Allah ya ji kan iyayenka. Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yarda wa'azi yace jama'a ku yi aikin hajji tamattu'i. Sai wani almajirin shi Abu Jamra ya tafi aikin hajji tamattu'i ya dawo yana kwanciya bacci sai ji ana magana da shi a mafarki ana ce mishi hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala. Hajjin ka tayi umarka an karba. Sai zo ya ga wa malamin shi akramaka Allah fatawar da kai min nayi aiki da ita kuma naji a mafarki an gaya min hajji ta tayi umarata ma an karba. Ibnu Abbas dadi ya je ce zauna dama ni ina cin fancho ana kawo min fancho ana kawo min allowance ka zauna duk wata zan yanki rabi in baka saboda ka dace da sunna. Dan haka jama'a kun ji mutumin da ya dace da sunna ba fada ake da shi ba kaunar shi ake nuna mishi alhini ake na a jashi jika a soshi a kaunace shi a jinjina mishi. Saboda haka ku daina kyamar sunna saboda bambancin kungiya ko dariqa ko mazhaba ko yare ko wani abu. Abinda dan hodiyo yake cewa kenan ku ji wannan magana da kyau. Wannan littafin jama'a wani babban malami bayarabe a kasar Yarba Mallam Adamu Ilori ya dauki wannan littafi yayi da'awa da shi a cikin Yarba nan ne ya samu salama. Yana nan makarantar shi da gidan shi a Agege ana cewa Markas. Babban malami ne yayi kokarin kiran Yarbawa ƴan uwan shi a bar bid'a a bar cuta a bar tsubbu a bar kaza sai aka taso bai sai ya rubuta wannan littafin ya rubuta a cikin ɗaya daga cikin littafan shi yace to ai wannan da'awar ba ni na fara ba ku kun yadda da dan hodiyo kuna zuwa hubbaran shi kuna zuwa ziyara Sokoto ga abin da dan hodiyo yace. Sannan Adamu Ilori yace ya dan samu salama amma da an bude mai wuta. To Sardauna malaman zamanin shi su Abubakar Gumi a nan cikin gida da su Malam Sayyidul Ahli daga Masar suka nuna mishi cewa zaman lafiya kawai shine a tsaya akan abin da manzon Allah ya ce. To sai su Malam Abubakar Gumi suka ce kuma kakanka dan hodiyo shi kanshi ya rubuta littafi akan haka shine 1964 aka fito da wannan littafi aka rubuta shi aka buga shi aka yada shi kyauta lokacin ake raba shi. Gashi nan dan hodiyo ya ce duk abin da yazo daga Annabi ba a kiran shi mazhaban wani shari'a ce kuma duk wanda ya kira ka kawai ka bi karka ce a'a wannan ba masallacin mu ne suka yi wannan ba makarantar mu a'a wannan ba dariqan mu an ce maka manzon Allah ya ce eh idan shakka ce ta kama ka to sai ka ce ala gafarta malam wannan hadisin ina za mu same shi sai ka duba in ya tabbatar maka shikenan magana shi dan dariqa ne magana shi dan izala ne magana shi dan PDP ne magana shi dan sabuwar jam'iyya magana shi dan tawaye ne yanzu manzon Allah ne yace. Jama'a kuna fahimta da kyau? Abu na farko da dan hodiyo ya fadi kenan. Abu na biyu dan hodiyo yace saniha annallaha ta'ala lam yujib ala ahadin fi kitabihi wala rasulahu alayhi salatu wassalam fi sunnatihi iltizama madhhabin min madahib almujtahidina bi khususihi. Dan hodiyo yace Allah a cikin littafin shi ko manzon Allah a cikin sunna basu taba wajabtawa wani cewa sai ya rike mazhaba kwaya ɗaya daga cikin mazhabobin malamai ba. Walam yablughna anna ahadan min ulama'is salaf amara ahadan an yataqallada bi mazhabin mu'ayyan. Dan hodiyo yace kuma tunda muke ba mu taba jin wani malami cikin malaman salaf malaman farko yace dole a bi mazhaba kwaya ɗaya ba. Sai dan hodiyo yace walau waqa zalika la auqa'u fil ismi, domin da wani malami a cikin magabata ya ce dole a rike mazhaba daya, to da sai a ce yayi laifi. Li tafwiyatihim al'amal bi kulli hadithin lam ya'khudh bihi zalika al-mujtahid, saboda in suka fada haka to da zai hana kenan wani almajiri ya dauki wata fatawa wanda wani malamin yayi ga hadisi. Malamin ka ya ce kaza kazan bai dace ba, malamin wani ya ce kaza kazan ya dace da na annabi, inda wani malami ya ce ka rike mazhaba daya da an hana ka da aiki da magana annabi kenan da fakewar kana aiki da magana wani. Jama'a kun fahimta da kyau? Dan haka dan hodiyo yake cewa walam yablughna anna ahadan min ulama'is salafi amara ahadan an yataqallada bi madhhabin mu'ayyan walau waqa'a dhalika la auqa'u fil ismi li tafwiyatihim al'amala bi kulli hadithin lam ya'khudh bihi dhalika almujtahid alladhi amara alkhalqa bi ittiba'ihi wahdahu. Inda an taba samu wani malami cikin malaman da ya ce rike mazhaba daya kar ka rike ta kowa, to in kuma ya zama wani can ya rike mazhabin hadisi fatawashi ta dace da hadisi kuma an ce ka aiki da shi, yanzu me aka yi maka kenan? An hana ka aiki da hadisin annabi. Misalin magana da ne muku jiya, yanzu me risala ya ce in ka taso daga sujuda ta biyu sai ce faqum kama anta, ka ci gaba ka miƙe yadda ka taho a tsaye, wala tarji ijalisan, karka koma ka zauna. Yana ce maka kakkan jilsatul istiraha, to jilsatul istiraha kuma ta tabbata a sunna annabi yana yin ta, ba dan tsufa ba, ba dan gajiya ba, ba dan gazawa ba, kuma annabi yana yin ta ne a sallah titir. Ba a taba bada labarin wata sallah wadda aka ce annabi baya yin jalsatul istiraha ba, ko annabi ya hana jalsatul istiraha. Ba a taba cewa annabi ya hana ko annabi baya yi ba, sai dai kawai ka ga ba a ambace ta ba wajen yi ko a'a. Rashin ambatanta baya nufin bata, domin akwai hadisai da yawa a cikinsu ba ambaci annabi na karatun Fatiha ba. Yanzu wannan dalili ne akan wani lokacin ba a karatun Fatiha kenan a karkashin wannan ya ku ƴan uwa musulmi. In aka bi maganar mai risala cewa ka ayi wannan zama da hujjar cewa mai risala ya ce kada ayi, sai a ce to Shafi'i kuma ya ce ayi, a cikin Malikiya Ibnu Abdussalam ya ce ayi, Ibnul Majishuna ya ce ayi. To yanzu kagan aka hana ka ɗaukar maganar waɗancan malamai a halin maganar su ta dace da sunna, yanzu kenan an fake da aiki da maganar wani malami, an hana ka aiki da magana annabi a fakaice. Kuna fahimta jama'a? Saboda haka zalunci ne annabi yayi magana a juya a ce ai maganar wane ce, an nemi a rage wa magana quality ne da ƙarfi, saboda zaka iya bijirewa magana kowa amma ba zaka iya bijirewa ta annabi ba. To shi yasa kullun sai kaga in tattaunawa ta hada mu da su sai kaji muna ce musu annabi ya ce, su kuma suna cewa su fa ba za a tirsasa musu mazhaba wana ba. Magana annabi ma ba tirsasa muku akai ba, ku ne saboda fitina dake zuciyarku da shirka dake cikin bakunanku ba za a ce manzon Allah ya ce ku ja bakinku ku yi shiru ba. In ba haka ba an ce manzon Allah ya ce, a masallacinmu muke yi, a makarantanmu muke yi, mu ba kungiyarmu da ku ba, mu ba dariƙanmu da ku ba, mu muka ce manzon Allah shi ne shugaban namu mazhabin, ku kuma kuka ce Imamu Maliki. To ashe kun ga ba abin da muka hada da ku. To amma saboda neman fitina sai ku ce ai wannan mazhabin Shafi'i ne. To mazhabin Shafi'i ne, Maliku ya fi Shafi'i ne, tunda har ku kuka bi Maliki, in wani ya ce zai bi Shafi'i laifi ne, amma sai a ce wannan haifar da fitina ce, wannan raba kan al'ummar musulmi ce. baka san abin da ake nufi fitina ba, kai baka san abin da ake nufi da raba kan musulmi ba, kai ne mai raba kan musulmi wanda kake cewa sai dai abu malami daya kawai, kuma wannan malamin wanda kai ka zaba. Ko kun fahimta jama'a? Kun ji jawabin dan hodiyo na biyu? To haka zaka ci gaba da karanta waɗannan maganganu har ka karanta littafin. Ni makasudin kawai waɗannan nasihohin ne na so in takaita, kamar yadda nace muku dama, ina so ainihin in takaita bayanan nawa domin ina fatan mai yiwuwa koda ba mu ci gaba da karatun littafin a yau ba, to kashe gari da zata zama ita ce ranar da muka tsara karatun littafin ta dindindin, zai zama za a dira cikin littafin kai tsaye. Don haka makasudin wannan gaba ta biyu ita ce duk abin da ya tabbata a cikin sunna muka karanta a littafin nan za mu yi aiki da shi, yayi daidai da mazhaban Maliku ko bai daidai da mazhaban Maliku ba, tunda dai ya tabbata daga Annabi to za mu yi aiki da shi. Ya rage maka kai kuma kana da damar ka dauki abin da kai ma ka gamsu da shi. Mu ba za mu lazimta maka abin da muka gamsu da shi ba, kai ma kuma ba za ka lazimta mana abin da ka gamsu da shi ba. Zaman yan marina haka ake yin ta, kowa ya fuskanci inda ya ga tayi mishi, amma dukkanin mu kowa ya tattali dalili don in bai bayar a nan duniya ba zai bayar a kabari. Iyakacin ta kenan. Bayani na na gaba shine wace irin gudunmawa ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama take yi dangane da fahimtar da mutane sunna, a dangane da fahimtar da mutane alqur'ani. Kaga dai Allah ya wajabta mana aiki da alqur'ani, Allah ya wajabta mana miruko da alqur'ani, Allah ya wajabta mana karatun alqur'ani. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wadanda suke karanta littafin Allah, suke tsaida sallah, suke ciyar da dukiyarsu da Allah ya azurta su da ita, waɗannan mutane su yi fatan sun shiga kasuwancin da jali ba zai kare ba. Duk wanda yake karanta littafin Allah, yake sallah, yake zakka, yake sadaka, yake alheri, to ya zuba jali a kamfanin da ba zai kare ba. Ba zai buga waya mutanen kamfanin a ce ba network ba, ko kuma waɗannan mutanen gaba ɗaya ba a san inda suke ba. Duk wanda yake san ya shiga cikin harkar da babu asara a ciki, yayi karatun alqur'ani, yayi aiki da alqur'ani. Amma in kace za ka yi aiki da alqur'ani, ka ji kuma abin da Allah yake cewa dangane da alqur'ani. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah ya ce wa annabi ya saukar mishi da alqur'ani domin annabi ya bayyana wa mutane alqur'anin da Allah ya saukar. To kenan ashe ba za mu iya aiki da qur'ani ba sai mun je mun ji jawabin annabi ko? To malamai suka ce manya-manyan abubuwa guda biyu ne manzon Allah yake yi game da alqur'ani. Abu na farko shine bayanul lafzi wa nazmuhu wa huwa tablighul qur'ani wa adamu katmanihi wa ada'uhu ila al-umma kama anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala ala qalbihi. Wannan nau'in na bayani shine annabi ya karantar da al'umma qur'ani, kada ya boye musu karatun al-qur'ani, saboda Allah madaukakin sarki ya ce da shi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika, ya kai manzo ka isarwa da al'umma sakon da aka saukar maka. Annan ne as-sayyida Aisha take cewa wanda di yace annabi ya boye wani abu na alqur'ani yayi ƙarya mai girma ya dangantawa Allah, domin Allah ya umarci annabi kuma Allah ya san annabi yana aiki da umarnin shi. To in kace annabi bai isar ba, to kana zargin Allah madaukakin sarki bai faɗi daidai ba kenan, kana tuhumar manzon Allah ya ci amanar Allah kenan. Saboda haka ku ji babu wata aya da ta sauka a Makka ko a Madina da annabi ya boye ta. Hasali a Makka ma sai ya je tara kafirai ya ce Ubangiji ya saukar min da alqur'ani, kuna so in karanta muku? In suka ce eh, sai manzon Allah sai ya karanta musu. In suka ce a'a, sai ya wuce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Kaga wannan yana nuna gayar isar da karatun har waɗanda ba musulmi ba
annabi yake tarawa amma da yake ya same su a wurin su kuma ba musulmi bane su to yanzu ba lallai bane a lazimta musu kuna so Qurayshawan suka ce eh sai karanta in suka ce ba sa so sai ya wuce hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari a karkashin wannan annabi ya isar da karatun alqur'ani gaba daya bai boye komai ba bangare na biyu na aikin da Allah ya wajabta wa annabi ya bayyana shine fassara alqur'ani da bayanin dunkulallun maganganu wannan aikin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana asalo daban-daban akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya saukar da bayani amma bai bayyana yadda za a yi ba to annabi shi ya bayyana yadda za a yi misali aya qur'ani ta ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim Allah yace barawo namiji da barauniya ta mace idan aka kama su a yanke hannayensu wannan ita ce azabar da Allah yace ai musu kuma wannan shine narko da Allah madaukakin sarki ya tattala gare su Allah gwani ne kuma Allah buwayayyen sarki ne yanzu tsakani da Allah Allah yace a yanke hannu idan aka yanke wuyan hannu an yanke hannu in aka yanke gwiwar hannu an yanke hannu in aka yanka har can wajen cinyar hannu zuwa hammata duk me aka yanke hannu to ya za mu yi aiki da wannan aya sai an je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama na daya zuwa wurin annabi shi zai sa a gane ina za a yanke da aka je wurin annabi sai aka ji annabi yayi fatawa wuyan hannu ake yankewa wuyan ba a yanke gwiwar hannu ba a yanke hammata to kaga yanzu idan da babu fassara annabi karshe in kaje ka sharba mai wuka ka yanke gwiwar hannu kai alkali ranar alkiyama kai zalunci amma kaga da me kai aiki da qur'ani amma saboda ba fassara annabi ka wuce iyaka na biyu nawa ne za a sata sannan a yanke hannun idan ya je ya saci naira 10 kace ai Allah ya ce a yanke hannun shi idan ya saci naira 100 kace ai Allah ya ce a yanke hannun shi barawo ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la qata illa fi rubu dinarin fasaidan ba a yanke hannu sai wanda ya saci rubu dinar zuwa sama da rubu dinar kamar kace 10,000 zuwa sama da 10,000 to yanzu duk wanda ya saci 1,000 a shari'ar musulunci yayi laifi amma bai kai a yanke hannun shi ba to in ka dauko wannan aya ka yanke mishi hannu ranar kiyama me zaka ce wa Allah ashe muna buƙatar mu ji fassara daga manzon Allah ta abinda Allah yake nufi da yanke hannu kuma sai in an saci nawa idan ya tabbata cewa wannan yaro dan shekara 8 ya saci abinda ya kai rubu dinar sai ka kama shi ka yanke mishi hannu sai a ce maka har yanzu akwai saura saboda annabi ya ce rufi alqalamu an salasi Allah ya dauki alkalami daga mutum uku as-sabi hatta yahtalim yaro karami har sai ya balaga dan haka duk abin da yaro karami yayi ko uban shi ya kashe ba za a yi mishi haddi ba to me kake tunani kaga ashe muna buƙatar mu ji menene manzon Allah ya fassara to kaji hidima ta farko da manzon Allah yake wa alqur'ani wajen bayani shine abin da yazo a dunkule fa mu gane sai manzon Allah ya farfasa mana shi na biyu a cikin qur'ani Allah yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani ba su hada imanin su da zalunci ba waɗannan suke cikin aminci kuma su ne shiryayyu da sahabbai suka ji wannan aya sai suka ce sun shiga uku a ce wanda ya imani bai taba zalunci ba to waye bai taba zalunci ba sai suka fassara zalunci da cuta ka dan kwaru wannan ka dan yi gulmar wancan ka dan yi kaza duk wannan zalunci ne sai suka ce to waye bai taba wannan kowa ya shiga uku kenan wannan an gama da mu sai suka kai kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ba fassara kenan ba kun wuce iyaka wajen abin da ya kamata ku fahimta manzon Allah yace ai abin da ake nufi da zalunci anan shirka abinda aya take cewa shine wanda ya imani har ya mutu bai hada imanin shi da shirka ba, to ranar lahira shike cikin aminci da shari'a. Fassara aya kenan, dan haka shirka Allah yake nufi da zalunci. Sai annabi ya ce ba ku ji a cikin Qur'ani inda annabi Luqman yake magana da dan shi ba yana cewa inna shirka la zulmun azim, ya kai dana kakkai shirka, shirka ita ce mafi girman zalunci. Kaga anan annabi ya dauko Qur'ani ya fassara musu Qur'ani da shi. To me kake tunani waɗannan sahabbai ne sun fi kowa jin larabci a duniya a yau, sun fi kowa iya karatu don manzon Allah ne malamin su, Qur'anin ma da dumi-dumi suke samun shi bai huce ba, amma kaga duk da haka sun yi kuskuren fahimta. A wani wuri Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, idan kuka yi tafiya zuwa wata ƙasa babu laifi in kuna tsoron kafirai sai ku yi kasuru. Yanzu wannan aya mai take nunawa ba a yin kasuru sai in ana tsoron kafirai. To sai wani sahabi shine Umar ya ce to ya manzon Allah gashi yanzu mun shiga cikin aminci kuma muna yin kasuru, yaya aka yi yanzu mun wuce karatun kenan? Sai manzon Allah ya ce karatun yana nan daidai har yanzu, a yanzu kuma sadaka ce Allah ya yi muku, kuma Allah yana so in yi muku sadaka ku karba, ma'ana gara basa ce da sai inda tsoro. To yanzu an shiga aminci ku yi kasuru, sauki ne Allah ya kawo muku, kuma Allah yana so in yi muku sauki ku karba. Yanzu tsakani da Allah, idan babu wannan hadisi ta nake mutane sai su daina kasuru a lokacin da suka ga basa cikin tsoro, to amma kaga ko ana cikin aminci kuma an ce kasurun sadaka ce, sauki ne kuma Allah yana son in yi maka sauki ka karba. To yanzu inda babu sunna ashe za a yi wauta da yawa da sunan ana aiki da Qur'ani ko? Haka yan kala katu suke. Ga sunan su Usman dan gungu sun tara wawaye masu tabuwar hankali a Kaduna suna buga kansu sai su ce wai da Qur'ani suke aiki, in suka karanto yadda suka ga dama kawai sai su fassara shi haka. To haka nan kuma a wani wuri Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddam, an haramta muku cin mushi, an haramta muku cin jini. Sai ga hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ciki yana cewa an halatta mushe biyu da jini biyu. Mushen farko shine mushen fara, mushe na biyu shine mushen kifi. Duk inda kifi ka kamo shi to ka rafka shi a cikin miya kawai, ba mushe a kifi. Duk inda ka same shi, yasa Bahaushe yace kifi musulmin nama. To yanzu su waɗannan yan tatsi ne su dan gungun ko? To ba sa cin kifi sai sun yanka shi, in kifi ya mutu sai su ce haramun ne, saboda Qur'ani ya ce hurrimat alaikumu almaitatu waddam. Sannan saifa da hanta waɗannan jini ne, sai dai wani nau'i ne na jini. To in ka dubi ayar sai ka ce ba za a ci su ba, saboda me? Saboda Qur'ani ya hana a ci jini. To sai wani wuri Qur'ani ya bayyana ya ce waddamul masfuh, jinin mai kwarara, tsinkakken jini. Amma jini da ya koma ya zama hanta ko ya zama saifa, to hadisi ya fassara cewa ba a haramta ba. Yanzu inda ba wannan hadisi ba za a ci hanta ba, ba za a ci saifa ba, kifi in yi mushe da ba za a ci shi ba. To sa'an nan sai kuma annabi ya zo ya fadada da cewa duk abin da ya mutu a cikin kogi ko rafi ko cikin ainihin abin nan albahar teku ya halatta a ci, huwa tahuru ma'uhu, annabi ya ce ruwan teku mai tsarki ne, alhillu maitatu, duk abin da ya mutu a cikin teku in dai cikin ta yake tokaci. Don haka muciji ne ka kamo a cikin ruwa yake rayuwa, in an fito da shi tudu bai iya rayuwa. Mamiyo ta ce ka kamo rabi mutum rabin kifi, matukar aka fito da ita za ta iya rayuwa a tudu? A'a, to rayuwarta kenan a ina ce? A ruwa. Kifi ne kowane iri, kurungu ne, karfasa ce, kowane irin kifi.
sai aka kamo shi sai yayi mushe sai a yanka shi sai a daddatsa shi kawai a zuba a miya sai a ci saboda ya ce alhillu maitatu abin duk da ke rayuwa ciki ya mutu halal ne a ci kaga yanzu wannan ya nuna yadda ayar ta zo da fadi hadisin ya rage mata fadi to yanzu baka fahimci sunna ba ta ina ne zaka fahimci wannan sa'an nan kuma a wani wuri Allah da kanshi kuji abin da yake cewa annabi ya ce قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به كفتا ومتانا دونيا تيوا أتكن وحين دأك يوم نكب وأبند نسامو تيوا حرام نتكن أبو بوان دأك إلا أن يكون ميتا duk cikin wahayin da aka yi mun an ce mun mushe ka in ci audama masfu'an haka jini mai kwarara aw lahma khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun abin kyama ne haramun ne aw fisqan uhilla li ghairi llahi bihi ko kuma abu ne wanda yake zinubi ne saboda an yanka shi ba da sunan Allah ba alade in an yanka shi da sunan Allah haram ne a ci shi sunan Allah ba zai gyara shi ba kaza kuma da ta halatta a citan aka yanka ta da sunan wani ba Allah ba bai halatta a cita ba to sai Allah ya ce wa annabi ka ce musu kai dai a cikin Qur'ani da aka yi maka wahayi to da mushe da jini mai kwarara da alade da abin da aka yanka ba da sunan Allah ba su ne kawai ka samu haramun to sai ga sunna ta zo ta haramta wasu abubuwa waɗanda babu a cikin Al-Qur'ani Abdullahi dan Abbasin yace na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an kulli dhinabin min as-siba manzon Allah ya hana a ci duk wata dabba wadda take da fika duk wata dabba da take da fika hakori mai tsini irin zaki da damusa wa an kulli dhin mikhlabin min at-tayr haka nan duk wani tsuntsu da yake da kumba wadda take mai tsini kamar me kamar mikiya da makamantansu kamar shahu da makamantansu annabi ya haramta to yanzu amma ka ji a cikin Qur'ani Allah yana cewa annabi ka fada musu in ba wadancan ba ba abinda ka samu haram amma ga annabi ya haramta zaki ya haramta a ci mage da waɗannan nasoshi jama'a kun gane gashi Qur'ani yana cewa babu abinda aka haramta sai mushe sai jini mai kwarara sai naman alade sai dabbar da aka yanka ba da sunan Allah ba amma sai ga hadisi sahihi cikin Bukhari da Muslim annabi na cewa inna Allah azza wa jalla wa rasuluhu yanhayanikum anil umur al ahliya fa innaha rijsun min amali shaytan Allah ya haramta muku cin naman jakin gida naman jakin gida haramun ne a ci shi kaga sunna ce ta haramta amma Qur'ani kuma ya faɗi abubuwa guda hudu ne yace bayan su babu wani abu to yanzu in baka yadda da sunna ba za ka ringa cin jaki na gida jama'a kun fahimta a wani wuri kuma Allah cewa yayi wa annabi qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq ka tambaye su ka ce wai ado suturu masu kyau da Allah ya halitta wa bayi kuma ya halatta wa bayi su sa da abubuwan ci masu daɗi wane ne ya haramta yanzu wannan aya tana nuna kenan duk abinda kaga dama ka sa in dai mai kyau ne yanzu wannan aya tana nuna duk abinda kaga dama ka ci in dai yana da daɗi haka aya take nuna a zahiri amma da sunna ta zo sai ta dubi wasu kaya daga cikin kayan ado sai ta ainihin haramta wata ran sai aka ga manzon Allah ya fito da zinare da alharini silk yana rike da wannan a hannun dama wannan a hannun hagu yana cewa inna hadaini muharramun ala dhukuri ummati hillul li inasihim zinare da alharini haram ne maza su sa amma mata halal ne su sa yanzu in ba dan sunna te wannan bayanin ba kai namiji ba sai ka dauki alharini ka dinka ba kai namiji ba sai ka dauki gwalagwalai ka sa kai agogo da tabarau ba ka ce to ai gashi Allah ya ce ba wani abu wanda ya haramta amma sai a ce manzon Allah ya haramta to daga nan ne za ka gane ya kai dan uwa mai kallo na da saurare na ashe Qur'ani kadai bai ishe ka ka bautawa Allah ba. Saboda haka kun ga ashe kafa makarantun allo kadai to matsala ce. Ni kwarai da gaske da gaske nake yi. Lallai ne in ana karantar da su allo a hada musu da hadisi da fiqhu. A hada musu da tauhidi. Shi yasa sai ga al-ramma ya haddace Qur'ani tsaf amma bai iya salla ba. Sai ga al-ramma ya haddace Qur'ani tsaf amma bai iya alwala ba. Al-ramma ya haddace Qur'ani tsaf idan matsala ta same ka kazo mishi tambaya sai dai maka ƙarya. Saboda me? Saboda Qur'ani kadai ba zai isar a bauta Allah ba sai an hada da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yo ai ba daga sama ne Allah ya miƙo mana Qur'ani muka yi a cafe ba. Waye ba? Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya wakilta annabi wa jama'a bayani sai ka ce ba ruwanka da wanda aka ce ya bayyana. Ka shiga chemis kana zawo. Chemis ka shiga chemis kana zawo. Sai ka miƙa mishi naira 1000 sai ka kai hannu ka dauko aizal. Aizal da ake sawa a shadda. Yace lafiya sai ka ce zawo kake. Ba na biya ka 1000 ba eh nawa ne maganin ka ce 700 ce to shikenan ni na dauki magani na ba ruwa na da kai ka je ka sha aizal kana zawo ko ba chemis ake sai da aizal ba to in ka ce ba ruwanka da mai chemis ka ji bala'in da zaka shiga balle ka ce ba ruwanka da manzon Allah da shi yazo da alqur'ani saboda haka hatta yadda ake karatun qur'ani sai da manzon Allah ya bayyana matar shi Ummu Salama tace manzon Allah yana karatun alqur'ani dalla dalla baya gaggawa manzon Allah baya hada aya da aya kun ji yadda manzon Allah yake karatun shi irin wannan karatu na numfashi da kuke yi da ku da ƴan islamiyan ku da ƴan haddar ku ku daina alramomi wajini wazati wadurishi wa hadal walallahi lamar kalkal lisan fi ku daina Abdullahi dan Amr dan As yana da samartaka yana jin lafiya manzon Allah ya ce mishi kai yaro ka daina sauke Qur'ani kasa da kwana uku yace zan iya suka ja suka buga sai manzon Allah ya ce to dai duk wanda ya sauke Qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba kuma so ake ana karanta shi ana fahimta to kenan yanzu al-rammomin mu da ake cewa al-ramma mai 60 sai samu tsakar gidan shi da daddare sai fara zariya wai kafin a kira a salati ya sauke 60 aruhi wallahi za a zace ma wa dakar buga ma kala kiratal ha shi ga ce da al-ramma can na komi wallahi al-ramma bid'a kai baka bi sunnar manzon Allah ba sai ka bi sunna saboda haka duk inda ko kafa makaranta hadda Qur'ani ko ku zuba hadisai a ciki hadisai din su ne regulation su ne suke daidaita abin ya fahimtu daidai shi yasa ku duba duk bala'in da yazo Najeriya ko sai ya fi barna a cikin alarramomi fiye da kowa ku je ku binciki su wane ne suka fi zurfafawa game da tatsine me tatsine 1980 the greatest followers of Marwa me tatsine we are the so called alarrammas ku bincika su wane ne suka fi zurmuka kai a cikin tafiyar Boko Haram tsakanin Maiduguri da Borno da Yobe su ne waɗannan alarammomin ku je ku bincika haka ya faru a zamanin su Sayyidina Ali manzon Allah ya ce waɗannan da za su zo suna kashe musulmi manzon Allah ya ce in ka ji suna karatun Qur'ani sai ka rena karatunka beside karatunsu alarammomi manzon Allah yace suna karanta amma bai wuce wuyansu ba iyakacin shi fatar baki bai sauka kasa ba dan haka za su iya kashe musulmi galibin yaran nan jama'a ku shiga Kaduna ku ji duk inda kuka je za ku ga waɗannan yara da suka dage suna karatun Qur'ani sun kaurace sunna su suka yi ta shiga wannan tafiya so mummunan kuskure ne a ce kun zage kuna karantar da mutane Al-Qur'ani babu regulation ba kai kuna moderating kuna gyarawa kuna kawo hadisi yana gyara tafiya ma'ana kawai mutun ya sanya wa mota giya kawai ya take ta ba inda zai daga sai ya je garin da yake. Ina jin ba inda zaka yi wannan tafiyar baka yi hadari ba. A ce in ka zuba giya hudu ka take kwano to da kwana da dan sanda da road safety duka in ka je kawai. To saboda haka ku nutsu da kyau jama'a. Dan haka ahli sunna kuna bude makarantun hadda. Amma wallahi di yaran da yake hadda kar su ci da zuci. Sai ya ce to za a sanya muku hadisi ana karantar da ku. Za a sanya muku tauhidi ko Jami'ar Islamiyya a Madina haka ake yi. A Jami'ar Islamiyya ta Madina ana karantawa a kulliyatul Qur'anul Karim sannan ana karantar da su hadisi ana karantar da su fiqh. Ja'far Mahmud Adam nan yayi in ya koma yana maka karatun hadisi sai kuma ka ce ba Qur'ani ya karanta ba. Me kake tunani da kawai zallan kwami hadda kawai zai iya fassara Qur'anin da yake fassarawa? Saboda haka bata ce bayyananniyar bata. Na'am nace bata bayyananniyar bata saboda manzon Allah haka ya fadi. Wata rana an kawo dukiya sai manzon Allah ya raba. Da ya raba sai kawai wani ya mike tsaye yace hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Yace manzon Allah baka yi daidai ba kuma wallahi ba dan Allah kai ba. Manzon Allah ya ji zafin maganar nan. Ni manzon Allah a ce ban yi daidai ba? Ni manzon Allah a ce nayi zalunci? Manzon Allah ya mike idan shi ya kada ya jazir yace wai hak man ya adil idza lam a'dil wa ana aminu man fi samawat man fi sama kai ni in ban yi adalci ba wai zai adalci ni ne amintaccen Allah yana sama fa. Yanzu ba an yi mai nasiha ya kamata ya la'asar ba sai kawai ya mike zumbura baki ya harari manzon Allah sai ya gaba. Sai manzon Allah ya ce ku dube shi da kyau daga cikin kwankwasan shi wasu mutane za su fito nan gaba waɗanda za su rinka karanta Qur'ani. In ka ji karatunsu sai ka rena naka. In ka tsaya kana sallah kusa da su sai ka rena taka. Amma karatun bai wuce makoshi ba annabi ya ce za su fito suna ainihin kashe musulmi. Abin da ya faru kenan zamanin Sayyidina Ali haka suka fito suka shiga gari gari suna jefa bama bamai suna kunnawa garurukan musulmi wuta. Ibn Umar har ya sa hannu a kai ce wayo Allah mun shiga uku. Yace ga wasu yara yan kanana da aka haife su a idanmu sun zo suna karanta Qur'ani ayoyin da suka sauka akan kafirai suna dankara su akan musulmi. Yace mun shiga uku da muka zo wannan zamanin karanta Sahihul Bukhari. Karanta Sahihul Bukhari to me ja musu sun ta karatun alqur'ani ba su san sunna ba dan haka ba su san regulation ba. Da ya karanta kaza sai ce ai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan haka kai kai ba daidai ba to ka zama kafiri sai ce wani ya dilka mai bindiga kuje kuje fa bam a masallacin su. Abin da suke yi kenan. Wannan abun kamar yadda na gaya muku mu musulmi muna da tarihin wannan abun 1400 years ago annabi ya faɗi abin zai faru. Sannan bayan annabi ya faɗi haka za ta faru da shekaru 50 rak sai ga abin ya zo ya faru. Shekara 50 rak da rasuwa annabi sai ga abin ya faru. Suka bi suka yi ta kashe musulmi suka bi suka yi ta kona masallatai suna ta kashe malaman musulunci da sunan cewa jihadi suke kuma Qur'ani suke aiki da shi. Saboda haka ahli sunna kar ku sake ku biye wa waɗannan mutane gardawa da suke taruwa bayan gari ba sa karanta hadisi ba sa karanta fiqhu ana ce musu alrammomi. Wallahi sai ka iya Qur'ani sai ka iya hadisi sannan ahli sunna ku yi hankali saboda kuma wannan fitinar yanzu aka ga yaro da ranƙwalelan kai ya sa hula a gaban goshi ana ta ce mishi alramma alramma baya karatun hadisi bai san tauhidi ba har ayoyin da ya haddace su zube yana nan kun tsora mai girman kai madadin ya sauke Qur'ani sai ya ce to shikenan za a fara koya maka Sahihul Bukhari. Kafin ya sauke Bukhari sai ya ce za a fara koya maka Sunan Tirmidhi. Dan haka a wannan zamani na sahabbai suka kunno fitina wani ya mike a masallaci yana ta zagin sahabban annabi yace ku kenan kun cika mu da sunna sunna hadisi hadisi hadisin banza Qur'ani kawai muke so. sai Imran dan Husaini sai ya ce saurara shi ne miƙe na wa'azi sahabi ne sai ya ce saurara ya ce zauna kana yin sallah ya ce eh kai sallah azhar ya ce eh raka'a nawa kai ya ce raka'a hudu ya ce ina ka gani a Qur'ani ai a ruwan sanyi ake a ina ka gani a Qur'ani yayi inda inda ya ce babu ya ce to ka saba a Qur'ani kenan ya ce to a hadisi mun samu annabi ya koya mana raka'a hudu ne kana yin kaza ina yake a Qur'ani kana yin kaza ina yake a Qur'ani babu sai da yake Allah ya nufe shi da shari'a sai tashi tsaf sai je wa kanshi fada sai je zauna wurin malamai suka koya mai ma'ana da karatu da tauhidi da komai duk inda ya hadu da Imran dan Husain sai ya ce a hayaitani hayyakallah malam ka gyara rayuwata Allah ya gyara rayuwarka malam ka taimake ni Allah ya taimake ka malam ka raya ni Allah ya rayar da kai kun gani haka yanzu wajibi ne a zaunar da su shi yasa Allah ya ji kan malamin mu alƙali malam Haruna Ishaq shine na farko ya fara zama da dan gungu kasadin yana nan kowa yana da shi ko malami ne mai tawalu'u ni malami na ne tun ina primary ya karantar da ni jama'a kusan wannan amma wallahi san da zai je muqabalan nan da dan gungun ko sai zo ya same ni har daki na ya same ni malami na ne kuma ya haife ni a shekaru kat kenan ma'ana ko ta ina ya dama ni ya shanye amma wallahi har daka ya same ni ka san kalmar da yace min sai da naji kalmar ta min girma yace algafata malam zamu je zamu yi muqabala da dan gungun ne to Allah ku ne kuke bincike cikin littafai taimaka min da littafan da za su taimaka min akan matsalar ceto wallahi sai na miƙe zambar nace akarmakallahu sai na zaro littafin qa'idatun jalila fit tawassul wal wasila sai nace malam kai nazarin wannan duk abin da zaka tattauna game da shi yana cikin wannan littafin shi yasa a ciki zaka ji malam yana ce mishi a cikin kasadin zaka ji yana ce mishi ga littafi duba ga aya kaza sai da ya kure shi kat ba a barin su in sun bayyana ba a cewa a lakum dinukum waliy dini ba ma yin haka mu ahlus sunna so kar wata bid'a ta bayyana a anguwarku waya ce a ku rabu da su batattu a a ai ba fada za ku je ku yi ba za ku je ne ku same su ku tattauna da su ba ka ganin wasu matasa abokanmu bai wuce wata shida da ya wuce ba Abdul Jabbaru na Kano da yayi wata bambar ma suka je suka same shi suka zauna da shi aka tattauna haka ake ba za mu ji ka a cikin bata mu barka ba imma mu zauna da kai imma a samu wasu su je su zauna da kai li iqamatil hujjati laka dan a tsaye maka da hujja walil bayani laka ai maka bayani mai wa baka fahimta bane ko kun fahimta jama'a saboda haka ya ko ahlus sunna ku sani da cewa in mutun ya takaitu ga qur'ani babu hadisi wallahi tallahi zai bace ga hadisi wanda al-imamu tirmidhi ya ruwaito manzon Allah yace ala ku saurara a cikin wata riwaya cewa la ulfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi annabi yace kada fa in samu wani ya kashingida akan karagar shi yatihi al-amru min amri a kawo mishi wani hadisi nawa mimma amartu bihi wanda na bada umarni aw nahaitu anhu ko kuma ne hani fa yaqulu yace la nadri mu ba mu san wani annabi ya ce kaza ba ma wajadna fi kitabillahi tabana mu kawai muna bin abinda muka samu a littafin Allah ne annabi yace karka sake ka zama ɗaya daga cikin su karka sake mu haɗu da kai ranar kiyama a kawo maka hadisi na ka ce kai qur'ani kawai a wata riwaya wadda ba al-imamu tirmidhi ya ruwaito ta ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama cewa ya ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu manzo Allah yace an bani qur'ani an hada min da irin shi ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu an bani qur'ani an hada min da irin shi ala yushiku rajulun yansani shab'anan ala arikatihi manzo Allah yace amma duniya za ta rikice nan gaba za a samu wani ya ci ya koshi ya kashingida akan gadan shi ya kulu yana cewa alaikum bil qur'an jama'a ku rike qur'ani fa ma wajadtu fihi min halalin fa ahillu
abinda ko gani a Qur'ani halal kai ko halatta wa ma wajadtu fihi min haramin faharrimu abinda Qur'ani yace haramun kai ko haramta amma duk abinda bashi a cikin alqur'ani kar ku dauke shi annabi yace za a samu haka gasu nan an samu jama'a kun fahimci wannan da kyau a cikin wata riwayar har wayo manzon Allah yace yushikur rajulu muttakiyan ala arikatihi yuhaddathu bi hadithin min hadisi nan gaba za a samu wani yana kwance akan karagashi a zo mishi da hadisi na fa yaqulu yace bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla ce kai ba ruwan mu da wani hadisi mu kawai qur'ani shine tsakanin mu da ku fa ma wajadna fihi min halalin istahlalna abinda muka samu halal shi zamu yadda wa ma wajadna fihi min haramin harramna haramun da muka samu ita kadai zamu haramta ala annabi yace jama'a ku gyara zama wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mithlu ma harrama Allah duk abinda manzon Allah yace haram to irin su dai da abinda Allah yace haram saboda haka karka sake muna karatun sharh sunna a zo maka da wani abu kace to jama'a kun samu wannan a cikin alqur'ani sai a ce kai tsaye ba a samu ba me kake nufi ba za a bi wannan ba karka sake ka fada cikin wannan fitinar to idan kun fahimci wannan jama'a sai mu daure wannan magana da cewa Allah madaukakin sarki yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi bi halatta wa mu'mini namiji ko mace in aka ce Allah ya hukunta kaza manzon Allah hukunta kaza ya zama shi kuma yana da wani zabi nashi ba wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina wanda di ya saba wa Allah da manzon Allah to ya bata mabayyana muna ƙara cika shi wannan bayani da cewa Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Muhammad ya zo muku da shi to ku karba abinda manzo Muhammad ya hane ku to ku hanu wannan aya hadisi ya zo sahihi cikin Bukhari da Muslim wata rana sahabi Abdullahi dan Umar dan Mas'ud ya miƙe yana wa'azi yana cewa ku hana matan ku ƙarin gashi matan ku da suke attachment suna ƙara gashi a kansu ku hana su ba ko wata mata ta yi irin wannan saukar zuku shine ka sauke Qur'ani baka san sunna ba to ta yi irin wannan sauka sai kawai sai ta aiko wurin Ibn Mas'ud da zafin rai tana fada cewa an bani labari kana wa'azi cewa ƙarin gashi ba kyau sai yace kwarai da gaske ka ce an hana ka ce a daina ka ce Allah ya hana na duba Qur'ani tun daga suratul baqara tun daga fatiha har zuwa nasi ba inda naga Allah ya hana ƙarin gashi Abdullah dan Mas'udin sai nasu yace da gaske kin sauke Qur'anin tace kwarai ni alaramme yace gangaran na sauke yace to inde kin sauke kin gani sai tace a ina sai yace ke karatunki bai kai miki inda Allah yace wa ma atakumur rasulu faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo yazo da shi ku karba abinda ya hana ku hanu tace a ina karanta nan tuni yace to ai annabi ya hana annabi ya hana tunda annabi ya hana kuma kin yadda abinda annabi ya hana a hanu a qur'ani ya hana kenan sai ta shiru wata fitina ta gaba ita ce yan arabiya in muka gama da bayanin fitina alarammomi waɗanda ba ruwansu da sunna sai kuma yan arabiya waɗanda suke yin makarantu haya islam suke yin NCA arabiya suke yin diploma arabiya suke yin degree arabiya suke yin masters da PhD su zama professors a cikin Arabic language ko Arabic literature amma ba su damu da karatun addinin musulunci na Qur'ani da hadisi ba waɗannan mutanen da dama daga cikin su zaka same su sun bata zaka samu suna sukar ku kuna aiki da sunna duk wanda ya makaranta a jami'ar Bayero duk wanda ya makaranta a jami'ar Ahmadu Bello faculty na arabiya ya haɗu da irin waɗannan fitintunin daga shekaru 30 har zuwa yau da nake magana suna nan zankame duk wanda ya makaranta a Azhar a ƙasar Masar ya hadu da irin wannan fitinar za ka gansu ƴan arabiya ne kullun suna sukar ku kun ce za ku yi aiki da sunna ku da ba ku iya larabci ba sai ka ce madalla kai kuma da ka iya larabci ka zama professor ko ka zama doctor ko kake da masters ko kake da NCE me ya hana ka aiki da sunnar kai kuma tsabar larabcin ne ya hana ka tunda ka ce ni ina aiki da sunna amma ban iya larabci ba ka dai yadda sunna ce to amma menene yasa kai ba za ka yi aiki da ita ba tunda kai ka iya larabcin shi yasa ahlus sunna akwai kalubale annan jami'ar Ahmadu Bello akwai dan da ni na san shi tun yana dan misili uban shi ne shugaban izala a yankin su amma sai aka jarrabtu da yaje karatun larabci yaje karatun larabci har ya fita kasar waje masters yau yana daga cikin shedanu fitinannu a faculty na Arabic language a nan jami'ar Ahmadu Bello wadanda ke sukar addinin musulunci wadanda ke sukar sunna wadanda ke sukar shari'a ku je ku fada mishi cewa Albani ne ya fada haka ku je ku kai mishi kasar din shi ya san abin da nake fadi gaskiya ne don na san shi na san mahaifin shi mahaifin shi shine shugaban ahlus sunna ma a garin su kai shine ma ya fara kai izala garin su aka dauke shi aka nada shi liman har wasu yara suka je wata ran sun yi zafin kai su kansu sun dan iya izala su yar karama suka je za su cire shi daga limanci mu muka je garin da magariba har muka kai dare muka zauna muka ce babu dalilin da za ku cire wani daga limanci cewar bai iya karatu ba cewar bai iya kaza ba daga shekaru 30 zuwa yanzu karatu yake nema duk mutumin da yake neman koyo to ba a kin bin shi sallah muka ce ku karanta iziya to tunda sun san in kansu yayi zafi mu na mu ta farfasa yayi dole sai suka hakura suka bar dattijan nan har ya mutu shine limami a kauyen su wannan dattijan yau dan shi ne ya bijirewa sunnan manzon Allah yana cin mutuncin sunna saboda mai waye ya kware da harshen larabci mecece kwarewar tashi to haka nan ga sunan zaka gansu ƴan cikin garin Zaria ne wai sun je Masar wai sun yi masters a ABU wai sun yi PhD wai sun je dan fodio wai sun je BUK wai sun kware da harshen larabci sakamakon haka sai ya zama suna sukar sunna suna sukar ahlus sunna to ya kamata ka sani shi Qur'ani ya sauka da harshen larabci ne amma harshen larabci kadai bai isar maka ka fahimci sunna ba tun daga sahabban da suke jin larabcin suna fassara Qur'anin da larabcin annabi yana ce musu ba daidai bane waye kai ya kuke kai da sahabbai wajen fahimtar larabci to ga wannan littafi da aka rubuta shi yau shekaru 600 da suka gabata fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf الامام ابن رجب الحنبلي مالمن الامام ابن حجر الماجرن الامام ابن القيم من شرح 40 حديث جامع العلوم والحكم ان سن كوا يا بودي يا دوبا wannan littafi gashi nan mun bayar an sawara kowa yana gani gashi yace ma warada fi ilmi al-arabiyya wa ilmi al-hisab a cikin wannan littafin yana bayyana maka ilmomi masu amfani ne da ilmomin da ba su da amfani to menene malamai suka ce game da zurfafawa game da koyon larabci to ku ji wannan da kyau bamu ce ba kyau koyon larabci ba bamu ce ka ai degree larabci ba bamu ce ka ai masters ba amma ya zama za a yi shi ne da manufa mecece manufar ita ce ta taimaka maka ka zo ka koyi sunna da kyau amma ba kai ta koyon larabci har ka bata a duniyar su siboyi da kisa'i ba har ka koma baka ganin mutuncin masu karatun hadisin manzon Allah in kai haka ka bata shi yasa nazo da wannan littafi gashi malam yace wa kazalika tawassu fi ilmi al-arabiyyati lughatan wa nahwan haka nan fadadawa game da koyon ilimin larabci wajen yaran larabci da kuma nahwu grammar وهو مما يشغل عن العلم الاهم هنا daga cikin abubuwan da ke shagaltarwa su raba ka da ilimi mai muhimmanci mafi muhimmanci waluqufu ma'ahu yahrimu ilman nafi'an ta karkarewa kace kai sai kai zurfi a harshen larabci ko to yana hana ka samun ilimi mai amfani wa kad karihal qasim ibn mukhaimira ilman nahwi wani malami cikin malaman farko mai suna al qasim dan mukhaimira kaje ka karanta tarihin shi cikin siru alamin nubala babban malami ne cikin malaman salaf ya kasance yana ainihin wato kyamatar da zurfafawa game da karatun nahwu mai yawa wa qala sai yace awwaluhu shughlun farkon karatun nahwu indai ka zakarkare mishi to zaka shagaltu sai ka bar komai wa akhiruhu baghayun in kuma ka gama shi ka kware to sai ka zama dan ta'adda ka fara cin mutuncin ilmomi da malamai wa arada bihi at-tawassu'a fi ma'rifati al-lugha wa gharibiha yana nufin fadadawa zurfafawa zakewa game da koyan harshen larabci da kuma kwakulan istiqaqat wannan kalmar daga wuri kaza aka tsago ta waccan daga wuri kaza aka tumbuko ta wa ankara ala abi ubaidin tawassahu fi zalika kunji malam alqasim dan mukhaimira ko har alqasim ibnu sallam mai littafin al-gharib al-hadith dinnan ya fadada har shi yake zargi fi zalika wa qala sai yace huwa yushghilu amma huwa ahammu minhu ilimin larabci in ka biye mai zai shagaltar da kai daga abin da yafi shi muhimmanci kaje ka zakulo min kaf waɗannan da ake cewa su ne ƴan lugha a cikin dukkan jami'o'in nan wane ne daga cikin su ya haddace qur'ani wane ne cikin su yaje sanya karatun sunna yana karantawa an gosu ko a garin su a cikin jami'o'in da suke karantawa waye ya bada muhimmancin a karantar da risala ko littafin tauhidi ko fiqh kullun ka ganshi za ka ganshi da littafin lugha kuma kullun ka ganshi kawai yarfe da maganganun banza yake da waɗanda suke karatun sunna ai ba su iya larabci ba ai ba su iya larabci ba ka kallu wancan shedani ya sanya hular shi kamar dan kama yana sukar malaman sunna ga sunan zankame sun san mu mun san su jama'a mun yi karatu da su tun muna kanana amma sai suka zarbe gashi nan duk abin da aka tsoratar da su shine suka ainihin waye gari kuma wai sai kaga dalibin ahli sunna wai ya tafurin su wai ba su koya mishi makama ta hamdani ko makama ta hariri waye ga maka ahli sunna salafiyuna ba sa karantar da makamatul hamdani waye ga maka ahli sunna salafiyuna ba sa karantar da makamatul hariri waye ga maka ahli sunna ba sa karantar da littafin alfiya waye ce maka ahli sunna ba sa karantar da littafin alkafiyatu shafiya waye ga maka ahli sunna ba sa karantar da mulhatul i'rab waye ce maka ahli sunna ba sa karantar da daliya waye ga maka cewa ahli sunna ba sa karantar da littafin shu'ara waye ga maka ahli sunna ba sa karantar da littafin al-adab wa sarf wa nahw waye ga maka me ya kai ka sai ka tafurin dan bid'a ya je yana kokarin karantar da kai arabiya kafin ya gama karantar da kai arabiya gaba ɗaya ya zubar maka da mutuncin ahli sunna 1990 na kafa wannan makarantar da kake cikin ta a yau ginin ta ne sai yanzu ake yi daga cikin daliban da muka dauka a lokacin waɗanda ke da riko da sunna ɗan sabon gari akwai wanda karambani ya kai shi ya tafi ya je lugal arabiya ya dawo yanzu yana da degree dukkan mu yanzu malaman shi da dalibai ƴan uwan shi zagin mu yake yi hakan wai bamu iya arabiya ba kuma shi har yanzu yana da degree ne kwaya daya a cikin harshen larabci mu kuma muna da masters a cikin harshen larabci to wace irin rashin kunya zai mana rashin kunyar ita ce me mu mun dage ma sunna anan ne wa gaddafi addu'a in ba ku manta ba lokacin da aka kashe shi mun gama makaranta 1990 gaddafi yazo ya kawo malamai daga libya aka zo aka kawo harshen larabci za a yi degree a kai a karkashin jami'ar libya malamai ne laraba su karantar da mu a cikin wata 18 karfe 6 kullun nake barin zariya nake har na gama dai nake yi watanni 18 Malam Abubakar gumi lokacin shi ya ba mu certificate har Malam Abubakar gumi lokacin sai da ya kira ni har gida yace in zo zai bani takarda tana nan takarda saboda muhimmancin ta auri na hallamination lai na ajiye ta a wannan ranar Gaddafi ya zo ba da certificate ina tsammanin in ban manta ba saboda kun san tarihi muna kanana lokacin ina tsammanin sabu bakin zuwa ne gwamnan Kano a lokacin har aka dibar wa Gaddafi katan fili a hanyar gwarzo, yace kafin shekara ta kewayo zai gina jami'a, jami'ar da Allah bai bashi ikon ginawa ba kenan. Gwamna kwankwasa da ya dawo mulki yanzu sai ya revoking filin, ya kwace filin, shine ya gina jami'a gata nan an tare cikin ta bana, sunanta North West University. Kwankwasa filin jami'an mu ne, ba mu yadda ba, filin jami'an mu ce North West University. Mu aka ba a yi mana jami'a, Gaddafi bai samu ikon yi ba. To muna da masters tun fiye da shekara 20 da ta wuce, amma yaron nan wai dan ya zo nan ABU ya yi fallan degree a harshen Larabci, wannan dalili ne akan ya rena mu, kuma mu muka karantar da shi. Amma me ye laifin mu, shi dai bai isa ya ce ba mu iya Larabci ba, shi dai bai isa ya ce shi degree yake da shi, mu kuma digirgir muke da shi. To amma wai tunda mun zage sunna zamu yi, to shikenan mun zama abin zargi. Ga sunan duk kuje cikin jami'ar Ahmadu Bello din, ba abin da suke sai su kan mu idan muna karantar da sunna. To wannan ba shedanci bane, ma'ana wanda yanzu yake karanta harshen Turanci, ko da a ƴan boko ma naji akwai haka fa, masu karantar da Turanci da literature da menene, zaka ji kullun su kenan suna sukar lauyoyi, suna sukar masu karatun medicine, suna sukar masu karatun sciences. Ai ba ku iya Turanci ba, ai ba ku iya to Turanci, tunda dai har ya iya hada maganin da za a sha a warke daga ciwon kai. Ka gane shirme haka. Mudi Salga ya rubuta littafi yana zargin Abubakar Gumo bai iya Larabci ba, Ar-raddu ala fasidil aqida. Mudi Salga ya rubuta wannan littafin saboda Mallam Abubakar Gumo ya rubuta littafin Al-Aqidatu Sahiha bi muwafaqati Shari'a, sai yace wai malam bai ma iya Larabci ba. Sai malam yace to ai dama uwata ba Balarabe ya bace, amma dai tunda hannan rubuta suka gane na zage su, suka ce na zage su, to kenan ina jin Larabcin kenan, tunda aka gane na yi zage da Larabcin, aka gane na yi zage, to ashe na iya. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahi duk shedan ne jama'a. Wa yuqalu wa li hadha yuqalu, bari ku ji abinda malamai suka ce. Dan haka aka ce innal arabiyyata fil kalami kal milhi fi at-ta'am, harshen Larabci a cikin magana ko to kamar gishiri ne a abinci. Yani annahu yu'khadhu minhu ma yuslihu al-kalam, wato Larabci zaka koyi wanda zai iya gyara maganganunka ne da kake karanta, da kake huduba, da kake jawabi. Kama yu'khadhu min al-milhi ma yuslihu at-ta'am, kamar yadda gishiri ai ana sa wanda zai sa abinci yayi marakwatai ne, ko kuwa saboda miya ke zaki zaka zuba mudu guda. To abin da yake faruwa kenan. Yanzu misali, me burin ka a duniya? Kai aikin local government, to sai ka ce sai ka zama professor, sannan zaka je a dauke ka aikin local government. Ana bukatar professor ma gaba daya ya wuce a kofar local government? Ba a bukatar shi. Saboda haka sai ka duba Qur'ani da sunna da kake so ka fahimta. In ka samu diploma, kai barin gaya muku, idan ka samu ilimin haya Islam in dai ta gaskiya ce, kar a kai ga wannan ma. Ni ban yi haya Islam ba, banda karatun soro da ne na Larabci jama'a a secondary school ne, amma an kawo mana malamai daga Masar, malamai daga Sudan suka karantar da mu. Amma ku je ku tambaye su Malam Arsalan, suna Jama'atu College for Arabic Studies, su ƴan Arabiya ne, mu ƴan boko ne. Aka je aka taba hada mu, za a yi wata gasa ne ko kacinci ko kwamawa dai whatever a Al-Huda, mu muka ci, mu ƴan boko mu muka ci. Saboda me? Saboda quality karatun mu lokacin, standardization na karatun mu na secondary an kimanta shi da diploma a lokacin. Ko kun fahimta jama'a? me kake tunani ga waɗanda a lokacin suka yi makarantar jama'atu, a lokacin jama'atu tana da standard dinta, me kake tunani waɗanda suka yi makarantar Katsina a lokacin ilimin su na karatun da suka yi su bawa mai shinkafa da Yakubu Musa Kafancan da suka yi Katsina ya ishe su, to wannan ilimin standard din shi ya isa ka je ka karanta littafin Babs Fafuwa, The History of Education in Nigeria. Babs Fafuwa ya bada tarihin su Sardauna lokacin da za su fara kafa haya Islam, sai da suka yawo kasashen Sudan da kasashen Masar da kasashen Pakistan da kasashen Indonesia, suka zo suka kawo yadda za a yi. Dan haka a wannan lokacin ilimin secondary na haya Islam in kai ada ya ishe ka ka zama babban malami ka kware da duk abin da kake so. To dama me ake so ne? So ake ka iya karanta ka fahimta, in kuskure ya faru a karatun ka iya ganewa. To ka iya gane wannan, to me zaka tafi kana bauta Arabiya har ta shagaltar da kai baka san addini ba? A karkashin haka dai malam yace misalin harshen Larabci dai a cikin magana ko kamar gishiri ne a miya, ana sa gurgurdan wanda zai sa abinci dadi ne, wama zada ala zalika fa innahu yufsiduhu, idan gishiri ya wuce wanda miya za ta yi dadi to karshe miyar ba za ta ci ba ko? To Arabiya in ta yi maka yawa karshe addinin ka zai lalace. Ina son ku kiyaye wannan da kyau. Shi yasa Imam Shafi'i yace walau la shi'r bil ulama yuzri lakuntu al yawma ash'ara min labidi, yace ba dan waka in ta yawa bakin malamai tana zubda girman su ba, yace da na fi labidu dan a san waka. Labidu dan a san ko mawaki ne a jahiliya har annabi sai da yabe shi, yace kalimatu sidqin qalaha sha'irun jahili kalimatu labid ala kullu shay'in ma khala Allah batil. Manzo Allah yace duk jahiliya ba a taɓa faɗin magana ta gaskiya irin magana da labidu ya faɗi ba, da yace ala kullu shay'in ma khala Allah batil, duk abin da ba Allah ba ƙarya ne. A jahiliya yayi wannan waka har annabi sai da yabe shi. Shafi'i yace ba dan waka in ta yawa za ta zubda girman malamai ba, yace da sai na fi labid. Kana malami yaushe zaka shagaltu da waɗannan abubuwa na Arabiya kamar kuma harkar addini, ka koma kana fada da almajiranka, ashe nan kullun fada suke da ɗaliban su a ABU, kullun fada suke da ɗaliban su a BUK tun. Shi yasa wannan da yake sa muku hula kamar dan kama yana zuwa yana firgita ko ana cewa kaza, ku bincike shi lokaci muna nan zari ai mun san shi ya samu aka je da shi BUK. Arabiya ma yaje zai yi barazana a BUK, yana fara magana ɗan BUK suka fara mishi dariya, ana dariya ana ya taka kwado magana ya bude baki ma zai yi. Arabiya ma ya santa a kaidance ne, amma a tarkib a dabbakance bai iya dabbakata ba, amma yanzu shine yake tara matasa a garin nan na Ahlus Sunna wai yana karantar da su adab, yana isgilanci ga malaman sunna. Shi kuma tun da yake a zariya bai taba karantar da littafi ko kwade na sunna ba, kacerin asara ce wannan. Me amfanin arabiyar? Wannan arabiyar amfaninta ya zama ɗaya da amfanin mutumin da zai tafiya Sokoto sai cika akwatin shi da yashi da kyar ya dauka ya kai tasha sai da yan kamasho suka sauke shi, aka dauka da kyar aka sa a buɗin mota ta lotsa aka fara tafiya, sai aka ce to ya kawo kuɗi, kowa ya bude ga kanshi ya kawo, shi kuma ya bude ba komai sai yashi, aka ce kawo halan mana da mota a banza, kuma kai ma abin da ke wahalar da abin kai ma ba zai amfane ka ba. Misalin mutumin da ya arabiya kenan ba ta jagoran shi zuwa ga sunna ba. Wa kazalika alhisab, haka nan mathematics, masu karatun mathematics kai kenan ka haukace kana tafiya kana girgiza kai kamar jangwala gwada wai formula ta yi maka yawa. Yahtaju minhu ila ma ya'rifu bihi hisaba ma yantafi'u min qismati al-fara'id wal-wasaya wal-amwal allati tuqsamu bainal mustahiqqain laha. Duk mathematics da zaka iya ka koyi wanda zai taimake ka ka iya raban gado da bayyana yadda ka'idar wasiyoyi take, da in an samu rikici tsakanin mutane masu haƙƙi guda biyu ka iya rabawa. idan kai zaka karanci medicine ne ko engineering ka iya mathematics kadai wanda yake da alaka da waɗannan field din naka amma kar ka tafi kawai kai kenan mathematics me zakai da mathematics a kai dai duk wani math kace wai sai ka iya shi me zakai da shi a kai dai so kake wai kai ka jarabtu da math malan yake cewa wazaidu ala zalika mimma la yantafi'u bihi illa mujarradu riyadatil adhan duk abin da ya karo akan haka to wasa kwakwalwa ne wasu qaliha da kuma gajiyar da kwakwalwa la hajata ilaihi babu bukata wayushghilu amma huwa ahammu minhu sai shagaltar da kai daga abin da yafi muhimmanci ga sunan sai ka same su madadin su je su karanta engineering wannan mathematics din nasu su yi converting nashi ya zama engine mathematics ya amfanar da su su iya kirkiro abubuwa su iya mai da analog ya zama digital abinda ba zai iya kai labari kaza ba su iya kara shi ta hanyar mathematics a sai ta lissafin kawai har ya zama professor shikenan sai ka samu ya tabu shi yasa da kaji iyayen mu suna cewa in kai karatu yawa zaka tabu dinnan mahaukatan yan boko akai fama da su a da ba abin da ya taba kirkirowa kuma ya damu mutane da tsaki da girgiza kai yana hararar kowa bai iya ba kuma shi bai taba kirkiro wani abu ba duk jarida an ya gani ya ce ba daidai bace duk abin da aka fada ya ce ba haka bane ayi ta fitina da shi a cikin al'umma kuma shi bai taba kawo fa'ida ba to da kaje ka ce zaka karanci boko sai uban kai ce zai tsine maka albarka so kake ka zama irin wannan gashi nan Bature ya dafa mai farfesu ya ce ya haukace haka sai ce farfesa wai Bature ya dafa mai shi farfesu ya ce ya haukace Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka jama'a daga waɗannan bayanan nawa zaka fahimci ashe duk wanda ya kware da ilimin sunna da yawa ko shi zai fi kowa kwarewa da ilimin alqur'ani ko to kaji sirrin malam Ja'far din da kai kake nema galibin dalibai wani aka ce musu malam Ja'far ya yi kulliyatul qur'anil karim ne sai kowa ya zage wa qur'ani kadai ba ruwan shi da sunna kaje ka samu Ja'far san da yake madina duk inda ake majalisul ilmi na malamai zuwa yake zauna kaje ka samu Ja'far duk inda ake karatun hadisi fiqhu tafiya yake yi kaje ka duba akan menene Ja'far yayi masters din shi a Sudan akan adab ne Arabic literature saboda ya kware da Qur'ani ya kware da sunna to amma kai baka san wannan tarihin ba kai kawai wai gani kake kaje kai tahadda Qur'ani kai tahadda kana ta zuwa gasa ana ta zuwa ƴan matan Islamiya kana burge su wai wannan shine abin da ya dame ka sakamakon haka baka san sunna ba sakamakon haka baka aiki da sunna kuma baka ganin darajar malaman sunna dan wai kana ganin ai Qur'ani yafi sunna to ka bata Qur'ani yafi sunna wajen daraja ne amma wajen karfin kafa hujja duk daya ne saboda ka ji hadisi annabi ya ce an bashi Qur'ani an hada mai da sunna a karkashin wannan hakikanin al'amari ba za mu taba kaiwa ga nasara ba jama'a sai mun kware da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama anan zan saurara a yau insha Allah ta'ala kamar yadda nace sharar fagen yanzu ta koma ta wace nake ƙara sani idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe tsakanin magriba da isha waɗannan ranakun na gobe da jibi shine ranakun karatun sharhus sunna ina fatan zan karkare karatun nawa dan haka ka je ka fara nazarin wata magana wadda zan zo in tashi a kanta tana nan a cikin sharhul aqidati tahawiyya a inda zaka ji muhimmancin fahimtar sunna wajen ka fahimci alqur'ani zaka ji inda malamin zai ce wa kaifa yatakallamu fi usuliddin man la yatalaqahu min alkitabi was sunna wa inna ma yatalaqahu min qawli fulani wa idha za'ama annahu ya'khudhuhu min kitabillah la yatalaqa tafsir kitabillah min ahadith ar-rasul ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان إن شاء الله تعالى إن أنزو كراتن قبي زن قار ستتو نامن وأنم مغنغنم تسعنن سيكما انكرك لأبو بوان دني القواري أكي سوني حنيوي وأن دذا ستيمك
wa dukkanin wani musulmi domin yayi kyakkyawar fahimtar sunna. Wannan zamu yi photo start din shi insha Allah ta'ala domin kowa daga cikin ku ya samu ainihin ya same su insha Allah ta'ala. Amma zan lakasa su a cikin takarda wadda ba za ta wuce shafi daya ba ko shafi biyu insha Allah ta'ala, sai ainihin a samu domin ainihin a karanta. Jama'a kun fahimci wannan? Ma'ana zan rubuto mana wasu ka'idoji ne da malamai suka tabbatar da su cewa wace hanya ake bi ake wa hadisai kyakkyawar fahimta. Don sai a ji mun fassara hadisi sai a ce to ai an je wurin malaman garin nan su ba haka suka fassara hadisin ba. Za ku ji a bisa wace ka'ida ce ake fassara hadisi shi kanshi a dace. Akwai zawabin. Gashi a hannuna littafi ne su kutun da guda. Amma zan ainihin wato tattara in tace shi a cikin shafi ɗaya ko shafi biyu in karanta ka'idojin in yi muku sharhin su. Ina fatan duk wanda ya mallaki littafin sharhu sunna gobe ya zo da shi. Wanda kuma bai mallaka ba to ya tabbatar yana da photo start na muqaddimar littafin domin gobe za a shiga doran karatun littafin insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta wa al-Imam al-Baghawi. Allah ya yafe mishi, Allah ya daukaki darajojin shi duniya da lahira. Jama'ar musulmi mu ne kowa fatan alheri muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.